Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma Dalol FM da kuma Niya dake birnin Gwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 31 ga watan Yulin shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai surace tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yanzu haka ƴan kasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a kasar wanda wasu da yawa ke fatan tayu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani cikakken bayani da bai taba yi ba a baya akan cewa a shirye yake yi ganawar kai tsaye da Iran. A halin da ake ciki kuma jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake hurawa ƴan majalisar dokokin kasar wuta akan su amince da batun gina ganuwa akan iyaka Amurka da Mexico.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa bana ba a samu gudanar da ranar bikin ranar nakasassu da aka saba duk shekara a Jamhuriyar Niger ba.
Bisa tallahi na kuɗi ne, amma ayi ba kurin ba.
Sannan za ku ji shirin da gwamnatin da magaran ke yi wa makiyaya da manoma. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ganawar da shugaban murya Amurka Amanda Bennett ta yi da ministan watsa labaran Najeriya. Daga nan kuma Safinatu Sodangi za ta shigo mana da shirinta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu haka ƴan kasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a kasar wanda wasu da yawa ke fatan tayu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban kasa Robert Mugabe mai tsauri da yayi na tsawon shekaru 38. A birnin Harare, wakilai masu sa ido akan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kada kuri'a da maraice. Elmer Brock, shugaban wakilan kungiyar tarayyar Turai da ke sa ido akan zaben, ya ce a wasu sassan kasar komai ya tafi daidai wajen yin zaben, amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule. Murya Amurka ta kai ziyara a wasu rumfunan zabe a birnin Harare a yayin da ake shirin rufe rumfunan, kuma dukansu sun bayyana cewa mutane da yawa sun fito kada kuri'a tsakanin kashi 85 zuwa 92 cikin 100. Jami'an zaben da wakilan jam'iyyu sun ce sun fuskanci kalubale sosai a jiya. Ko da yake a jiya Litinin hukumar zaben kasar ta sanar da cewa ta kai karar wasu 'yan takarar shugaban kasa su biyu wajen 'yan sanda saboda sun ci gaba da gudanar da yakin neman zabe har bayan lokacin da aka kayyade, wato ranar Asabar. Duk da cewa hukumar bata bayyana ko su waye ba, 'yan takarar manyan jam'iyyun kasar biyu sun yi yakin neman zabe a daren Lahadi. Takarar ta fi karfi tsakanin shugaban kasa mai ci Emmerson Mnangagwa wanda ya gaji shugaba Robert Mugabe a watan Nuwamba bayan da aka tilastawa Mugabe yin barabas da kuma shugaban hamayya Nelson Chamisa wanda ya bayyana damuwa akan kurbin yankunan karkara.
Hoping that in the rural areas the ballot that has been used is an appropriate one, but we have no doubt that if the ballot is an appropriate one.
Mr. Nelson yace muna fata katunan zabe da aka yi amfani da su a yankunan karkara na zahiri ne, babu shakka idan katunan zaben sahihai ne ba na boge ba, jama'a za su yi nasara. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani cikakken bayani da bai taba yi ba a baya cewa a shirye yake yayi ganawar kai tsaye da Iran. A lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister ƙasar Italiya Giuseppe Conte, Wani dan jarida ya tambayi Trump ko zai iya ganawa da shugaban Iran Hassan Rouhani. Na yarda da zaman tattaunawa, amsar da Trump ya maida kenan. Ya ci gaba da cewa yin magana da mutane musamman idan akan batutuwan da za a iya kawar da yaki da mace-mace da yunwa da kuma sauran abubuwa ne, ai sai a gana, babu wani aibi a zaman tattaunawa. Trump ya ambaci tattaunawar ido da ido da yayi kwanan nan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da na Rasha Vladimir Putin a matsayin misalin matakin diplomasiyyar kai tsaye da ya dauka akan shugabannin da aka dauka a matsayin masu adawa da muradan Amurka. Da aka tambaye shi ko yana da wasu bukatu da zai nema daga Iran kafin tattaunawar, sai ya ce babu wasu bukatu, idan Iran tana so a tattauna, zan tattauna. A halin da ake ciki kuma jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake hurawa 'yan majalisar dokokin kasar wuta akan su amince da batun gina ganuwa akan iyaka Amurka da Mexico don magance shigowar bakin haure, batu mai cike da takaddama. Tsaron iyaka tsaron kasa ne a cewar Trump a lokacin da yake jawabi a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House bayan ganawarsa da Prime Minister kasar Italia Giuseppe Conte. Shi ma wani shugaban da yake daukar matakan wato akan shige da fice a kasar sa. Trump ya kuma ce dole ne kasashe masu karfi su kasance da iyakoki masu karfi. Da yake karin bayani akan kalaman da yayi game da shige da fice a shafin sa na Twitter jiya, Trump ya ce baya da matsalar dakatar da ayyukan gwamnati a ƙarshen watan Satumba a lokacin da wa'adin kashe-kashen kuɗaɗe na shekara ke karewa idan har bai samu amincewar gina ganuwar ba. Daya daga cikin muhimman alƙawuran da yayi a lokacin yakin neman zabansa a shekarar 2016. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara Paul Manafort zai bayyana gaban kotu yau Talata a birnin Alexandria da ke jihar Virginia akan wasu manyan laifuffuka biyu da mai bincike na musamman Robert Mueller ke tuhumarsa da su. Zarge-zargen da aka yi wa Manafort sun samo asali ne daga kamun kafa da ba da shawarwarin siyasa ga tsohon shugaban Ukraine Viktor Yanukovych a lokacin da ya yi wa Yanukovych aiki da jam'iyyarsa da ke goyon bayan Rasha a Ukraine a tsakanin shekarar 2006 da 2015. An yi zargin cewa Manafort da tsohon abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gates sun samu makudan kuɗaɗe suka kuma ɓoye wannan hanyar samun kuɗin ga hukumar haraji ta ƙasar don kaucewa biyan kuɗaɗen haraji masu yawa. Masu gabatar da ƙara sun ce sun yi ajiya a wasu bankuna a ɓoye a ƙasashen ƙetare, inda kuɗaɗen da suke samu daga Ukraine za su dinga zuwa bankunan su a Amurka a matsayin bashi don sayan kadarorin miliyoyin daloli da kuma kayayyaki masu tsada.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a kowace shekara a daidai wannan rana ta 31 ga watan Yuli ne ake gudanar da bikin ranar nakasassu na Jamhuriyar Niger. Sai dai a bana ba a yi wannan biki ba. Daga da magarin ga Tamar Abari da ƙarin bayani.
Ranar 31 ga watan Yuli na kowace shekara ake bikin ranar nakasassu na Niger. A bana jihar da magaranci aka shirya za ta karbi wannan biki. Wannan kuma shine karo na 26. Sai dai kash sallar bata samu gudana ba kamar yadda Bunu Mamman magatakarda na kungiyar nakasassu na jihar da magaran ya shaida.
Bisa tallahi na kuɗi ne, amma ayi ba kurin ba zamu yi ba, daga yau kuma ba wai nan zandar ba. Baɗi in za a yi a wani gari. In kuɗi bai shiga ba hannun kwamiti na jiha wanda zai yi tsari-tsari, ba za mu yi shi ba kuma ba za mu shirya. Gwamnatin Nijar ta sawa kundi na nakasassu na hakkin nakasassu hannu. Me muke gani yanzu uwan nakasassun ita ta take mana hakkinmu na article na 5 na Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'égalité et la non discrimination. To abin sai za mu nuna mata mu ma ba mu ji dadi ba, ita ce uwal al'umma, ita ya kamata ta kare hakkin ba ta take mana hakki ba.
Kowace hujja hukumomin suka bada na rashin faruwar wannan sallah.
A hujja mu an kwatanta mana kamar takarda, takardun da muka yi kamar wanda na tallahin da za a yi ba a yi shi daidai ba. Tun yau wata hudu takardun suke hannunki, biki san babu daidai sai a yanzu a 29 da wata ke ce takardu ba daidai ba ne.
Ahmadu Umaru shugaban kungiyar nakasassu na kasa kiraye ga nakasassu da su zage dantsi.
Za mu bada umarni a duk shawoyi mu sha ayi mai mu nuna bakin ciki domin yanzu zamani ya canza duk wanda ya kwanta shine za a daki duk lokacin da ba ku shi dadi ba in an ce ku yi to cikin wanga zamani na demokradiya sai kuna nuna ba ku shi dadi za a yi da ku
madam Muhammadu Habiba ita ce mataimakiyar Director ta hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da Magara ta bayyana dalilin rishin faruwar wannan sallah na nakasassu
to abin da yasa ba a yi sallan nan an yi jira da kahin su kare wannan ya wuce a wacan aka ce za a samu kuɗi ba a samu ba to ana cikin haka nan har ƙarshen 11 kuɗi ba su samu ba dazu wannan baki suka tattara suka tahiyar su
an san da ita wannan sallah kenan da tuntuni ne za a tanadi kuɗi kuma ba a yi shi ba ba ku ganin kamar hukunto ya musu hakin su
lalle an tawaye musu hakin su tunda sun yi kuka da haka nan kudin lalle an so a samu kudin tunda minister ma ta shirye zawwa ita ma ta so ta zo ayi sallar da ita nan ga to har ko kin kudi kuma sai a hankali
Tamara Abari muryar Amurka daga da Magara a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari har ila yau dai muna jihar da magaran din a Jamhuriyar Niger inda gwamnatin jihar ke shirin gudanar da tsare-tsaren taimakawa manoma da makiyaya musamman waɗanda ba su samu damuna ba a bara gwamnati yayi tsokaci ne a hirarsa da abokin aikin mu Abdulaziz Adili Toro
damuna ta bara da ta kare bayan duka mun yi raskuna abinda mun kalbura shine a wajen huskacce maka lalle in an ka diba abinda duka ɗan jiha da magaram ta kamata zamanto suna so akan abincin su na shekara to da mana bala ta ba mu shi kuma har an samu dan ƙari na ton 57 to duk da an samu wannan ƙarin ci maka bai hana ba wuri zuwa wuri da kai garuruwan da su samu damana mai kyau ba wasu ma ba su dige komi ba don hakan mun samu rere waɗanda ke da wannan wato gidan bayan hakan ga a wajen fuskar kiyo sai zaman toto nan mun samu babban gidi na ciyawa don mun samu gidi na wajen ton 2,000,000 kenan da su manoma waɗanda ba su yi abinci ba da su makiyayan waɗanda fasashensu sun samu gibin ciyawa kun sani dama kawai da gwamnati ya saba kowace shekara yana yin tsari na taimakon irin waɗannan jama'a to haka nan ma bana gwamnati ta yi tsari na taimakon su makiyayan da manoman waɗanda damana ta kada shi kuma nan wannan tsari ya dogara ne bisa fanni hudu na halin ana raba ma jama'a kuɗi na biyu ana ba su abin da za su yi noman rani na uku ana saida musu abinci da sauki na hudu ana kai ma matsayin a saida a ba su abinci kyauta kawai ni ɗauki misali a wajen huskar rabin kuɗi in an ce rabin kuɗi wato rabin kuɗi ne na gina ka ci kenan ka je ka yi aiki na gyaran haƙo hakan ga ko kuma na gyaran wani hili kuma a biya ka kuma hilin nan shine za ka yi unhani ba gobe ka maida shi gona ba sa kan wannan wajen kuɗi abinda an kashe 210,000 ana cikin jihar wanda mutum wato 120 sun ka sami an ka raba ma wannan kuɗin bayan haka ita ma famu ta yana ta kokari ta kawo wajen kuɗi 1,430,000 waɗanda an ka raba ma talakawa duka irin cikin wannan aiki shine tsari na fari tsari na biyu kawai da nace shine na noman rani wato babban salo ne yana cikin babban salon nan na shugaban kasa na Niger Succi da Niger wato me ake nufi shine duk inda ya zamanto da kai wani dan gurbi ko wani dan tabki wanda ake iya gyarawa dan saboda talakawa su yi noman rani gwamnati sai ta yi shi shi ya kai gaba na eka dubu kusan 20 an ka gyara ma talakawa dan su yi abinci kuma an ka kai musu iri na abinci da na wani masara da wani albasa da dukkan makamantan su duk an ka ba su don su yi noman rani to wannan noman da sun kai ya sa mun samu an yi abinci wanda ya kai na ton 68.
Madalla kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16 yanzu kuma ga shiri na gaba Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sadu Sudan zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilin mu Zaharuddin Sanifin Tuwa yayi da shugaban masu ciniki da noma auduga na kasar Najeriya gabaki daya ga yadda hirar ta su ta kasance.
To na farko mai sauraro zan so ya ji sunanka.
Sunana Lawan Sani Matazu, shugaban masu ciniki da manoman auduga na kasa za mu iya cewa tunda kungiyar mu da take nan guda daya amma dai mun fi base a jihar Katsina saboda jihar Katsina ita ce jiha da tafi kowace jiha noman auduga a Najeriya.
Da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya maida hankali akan harkokin noma mun zaga a jihar Katsina mun ga manoma wanda sun mana bayanin cewa su mambobin ku ne
muna da mambobi fiye da 25,000
to waɗannan mambobi mun ga kamar suna da ɗan damuwa wanda wannan damuwa ita ce har yanzu mun ga basu maida hankali akan wannan harkar noma ta auduga ba wannan me ya ja wannan matsala
wata kalalle muna cikin babban damuwa saboda kamar yanda ka sani mun shiga kusan sati na 7 kenan na fara shuka wanda yake damuna tayi nisa yanzu duk mutumin da ke da gurin aikin noma ya shirya yayi duk abin da ya kamata yau sun fara noma su ma sun yi tiri a yanzu to saboda haka abin da ke babban damuwar mu shine na farko dai wayoyi a don tafiya don a san abin da ake ciki wannan tsari dai na Anko Bros program wani tsari ne na gwamnatin tarayya wanda shi mai girma shugaban kasa kowa ya san kudirin shi dai daga cikin babban kudirorin shi shine na saman ma jama'a da talakawan da za su zabe shi aikin yi da mafita a matsayin tattalin arzikin Najeriya da su al'umma to na farko a bangaren noma an kawo wannan tsari inda gwamnatin tarayya za ta taimaki manoma musamman kananan manoman nan wanda yake mafi yawancin sadaka ne wasu na da gonaki ba su da kudin noma wasu na da yanda za su yi noman amma ba su da kudin noma wasu na aron gonaki ba su da kudin noma suna son su yi noman babu kana matasan mu nan zube a kasa ba su da aikin yi kuma noman nan zai iya kawo su cikin samun musu abin yi wata kansu dogara da kansu domin dai da aka ce kai noma daya biyu uku Allah da zaka samu jari yanzu noma ya wuce gado noma ya wuce sabo noma ya zama sana'ai to a saboda haka a ƙarƙashin wannan tsari gwamnatin tarayya a ƙarƙashin Central Bank babban bankin Najeriya aka sa wasu makudan kuɗi wanda za a ba talakawa za a ba su kayan noman a nan ba a yi da ba su kuɗi gaba ɗaya zun zuru to a ce sai kayan noma ba a'a don a tabbatar da aikin za su yi kuma a inganta musu ainihin burin su shine za a ba su kayan noma wato wanda ya kunshi iri ya kunshi taki ya kunshi kemikal na feshi na kwari ko na ciyawa kana kuma an ba su wannan sai kuma a ba su kuɗin da za su yi sauran aikace-aikace to a ƙarƙashin tsarin dama in gwamnati ta baka wannan za ka yi aikin noma zaka daga abin da ka samu na noman zaka biya da bashin da aka baka kuma kafin a baka kayan nan sai an nemi mutumin da ke da alaka da wannan amfanin gona yake sarrafa shi ko yake kasuwancin shi wanda sai ya bada tabbacin zai saya kana ba ya tsarin to a saboda haka kaga kana da tabbacin mai saye in ka noma kuma a farashi ma sai an tsaida ainihin karancin farashin da za a yi an saka yaka so kaga a dukkan zuwan da za a dawo akwai tabbaci a ciki kai manomi kana da tabbacin za ka yi noman ka kuma na kaga jibin ga mai saye kuma kana da tabbacin farashin da zai baka ba wanda zai karya ka bane ba to kaga me ai me kenan gwamnati dai duk ta yi tsarin da ya kamata a yi noman
ko a kungiyance ba ku yi in ce alaka da wata irin in ce hukuma ba koko kai tsaye kuka hada alaka ku da wato babban bankin Najeriya
to Allah ya kai hanzari ne da ina zuwa gurin da aka yi wannan tsari to in an samu wanda zai sai kayan gona kaga bangare da an samu manoma to kuma an samu wanda zai bada kudi to wanda za su bada kudin nan su Central Bank sai su ka bullo da hanyoyi kala kala na farko da wanda suke da shi za a yi ta hanyar gwamnati za a yi hanyar ta kamfanonuwa kaga ne waɗannan abubuwan guda biyu su aka fara jarabawa to a ƙarƙashin wannan tsari dole da yanzu a bada kuɗi ita gwamnatin babban bankin tarayya babban bankin ƙasa CBN ba shi zai zo baka kuɗi ba dole sai an samu bankuna namu da muke mahuɗar yau da kullum to babban matsalar da aka fara samu waɗannan commercial banks watakan bankuna yau da kullum su suka fara kawo matsala da tarnaƙi a cikin tsarin wannan anko barwar zai
kamar yaya
watakan in aka zo sai kun fara tsari da su cewa sun yi da za su yi wannan program sun shigo ciki ana ta tafiya kila ma hukumar manoman ku kun bude masa kun menene sai lokacin da za a zo an su kudi a bayan manoma sai su kawo sharuɗan da ba za ku iya ɗauka ba domin na farko a ƙarƙashin tsarin ita gwamnatin tarayya a ƙarƙashin CBN Central Bank na Najeriya za su ɗauki asarar kashi 50 daga cikin abin da za a baka manomi zai ɗauki kashi 5 to kaga an samu 55 to 45 din akan ta ne ake ta darga a tsarin da gwamnatoci suka gudanar yawanci suka dauki wannan
to madallin Malam Zaharuddin kadan kenan daga cikin hirarsu da shugaban masu ciniki da noman auduga na kasar Najeriya sai a biyo mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar tasu da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar sai wani mako idan Allah ya kai mu Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Safinatu Sodangi yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Ta ce, "Ina kira ga hukumar zaben ƙasar Mali da ta fitarwa jama'ar ƙasar abinda suka zaɓa, ba wai abinda hukuma ta zaɓar musu ba." Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, "Salam fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika muna jinjina wa Imam Abdullahi Abubakar na baiwa wasu kiristoci sama da 300 mafaka a masallaci da kuma gidan shi. A lokacin da rikici ya barke a karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Plateau a Najeriya. Muna addu'a Allah ya ƙara kawo mu ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da ma duniya baki daya." Saƙo daga baban Abdulhamid Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi Najeriya. Sai mai wasiƙa ta gaba ya ce, "Gwamnatin Najeriya, ki yi ƙoƙarin kawo mu al'ummar jihar Zamfara tsaro mai inganci." Saƙo daga Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi. Shi ma mai wasiƙa ta gaba ya ce, "Tabbas karramawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi wa limamin masallacin garin da ya ɓoye kiristoci 300 watan Imam Abdullahi Abubakar, to Allah ya bada sa'a amin, domin hakan da ya yi ya nuna cewar addinin musulunci addini ne na kowa kuma Allah ya ƙara haɗa kawunan mu baki ɗaya a Najeriya." Saƙo daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau da Bilyaminu Ma'azu Manguna. sai mai wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta ce Salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga hukumar zaben ƙasar Zimbabwe da tawa Allah da annabinsa ta bayyana da sakamako na gari wanda al'ummar ƙasar suka zaba ba wai wanda zuciyarsu ta zabar musu ba don gudun barkewar rikici bayan zabe sakon daga Aisha Humaira diyar Malam Husaini dan gote karsuwa daga jihar Yobe Nigeria
To har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na Amurka Amerika a birnin Washington DC yanzu ga sako na gaba lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice Wasu jihohi takwas da birnin Washington a gundumar Columbia sun kai karar gwamnatin shugaba Donald Trump akan bada ba wani dan jihar Texas damar raba ka'idodin yadda za a yi wata irin bindiga ta roba mai amfani da na'urar 3D Wannan fasahar za ta ba jama'a damar yin bindigogi daga cikin gidajensu. Babban Attorney General din Washington, Bob Ferguson, shine ke jagoranta kai karar. Ya ce yana da tambaya ga gwamnatin Trump. Me yasa gwamnatin ke ba masu manyan laifuffuka damar samun makamai a sauƙaƙe? Waɗannan bindigogin da za a iya sarrafawa da na'urar kwamfuta ba su da rajista. Kuma suna da wahalar tantancewa ko da an yi amfani da na'urar gano ƙarfi. Sannan kuma kowa na iya samun bindigogin komai karancin shekarunsu ko lafiyar kwakwalwarsu ko kuma tarihin laifuffukan da suka aikata a baya. Shugaba Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa yana duba wannan batun. Zanen bindigar da wani kamfanin Texas ya yi ya ba duk wani mai na'urar buga takarda ta 3D damar sarrafa wasu bindigogin wato wasu bangarorin bindigar ta roba. Da kayan hada su da basu wuce ɗan ɗaruruwan daloli ba. Yanzu haka ƴan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da yayi na tsawon shekaru 38.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin idan ana son a saki sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya gaisawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta hada shirin da ba da umarni sai kuma engineer Musa Musblended ni Hafsat dan mai sauraro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amerika a birnin Washington DC amma kada ku nita ku dakaci shirin yau da gobe